Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan dubun gaisuwa mai yawa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyon, ina son ku bani cikakken tarihin sabon shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye. Mai tambaya, Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilin muryar Amurka a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da ansar da ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Wato tarihin Basiru Diomaye Diakar Faye, wanda shine sabon shugaban kasar Senegal, tarihi ne wanda yake da dadi, wanda kuma gaskiya mutane za su dau izina daga wannan tarihi. Da farko dai an haife shi ranar 25 ga watan Maris na 1980, wanda ke nuna cewa shi dan shekara 44 ne a yanzu.
Dr. Kace a cikin tarihin sa masu sauraron mu za su ji daɗi kuma zai sa su murna saboda wasu ababe da suke cikin wannan tarihin, kamar menene
wani abun da zai wa mutane masu saurare na murnan ji shine, wato yayi karatunsa na primary a nan ƙauyen su inda ake kira Ndiaganio, wanda yake kuma wannan ƙauyen ya kasance a yammacin wani yanki da yake kira Mborto. Sannan bayan da ya kammala karatunsa ya wuce wato babban garin Mbor din, inda yayi karatu wanda za a ce na secondary, wanda kuma a 2000 Faye ya hada abinda za mu kira degreesa, suna kiransa baccalaureate, kama a ce bachelor's degree kenan, wanda ga bayan wannan ya samu yayi karatunsa na degree na biyu a fannin shari'a a Sheikh Anta Diop University, wato jami'ar Anta Diop jami'a. Sannan kuma daga nan yayi wata irin jarabawa wacce take nuna hazaka, kuma aka dauke shi kai tsaye ya shiga wato makarantar horar da shugabanni koko jagorori ta ƙasa, wacce ake kira National School of Administration na Senegal din. Sannan kuma a 2004 ya zamana ya ci jarabawan da ake kira kaman jarabawar zama magistrate kenan, wato na masters nashi. To bayan wannan fa maimakon ya ce yayi aikin alƙalanci, sai fa ya ce shi yafi so ne aikin abinda ya shafi hada-hada na tattara haraji da kuma abinda ya shafi gine-gine. To anan ne fa da ya fara wannan aiki, Allah ya hada shi da Usman Sonko, wanda kuma shi ma sare suka yi makaranta a can baya. To dangantaka tsakanin Sonko da shi Faye ta yi karfin gaske, wanda har suka zo a shekara ta 2014 suka kafa wata kungiya ta muradin kare wato waɗanda suke hada-hadan gine-gine da kuma abinda ya shafi haraji. Wanda daga baya Sonko ya zo ya kafa wata jam'iyya da ake kira PASTEF, wacce da farko ya gayyaci Faye ya zamana kaman dan kallo. Bayan wannan kuma daga baya al'amura suka dinga canzawa har Faye ya zo ya zame mata magatakarda. To al'amura da za su ba masu saurare mamaki shine, waɗannan jagorori guda biyu sun yi fice wajen kare hakkokin talakawa, suna kyamatar cin hanci da rashawa, wanda kuma gwamnatin da ta shure, wato gwamnatin Mal, bata yi farin ciki da ire-iren yadda suke wayar da al'umma kai, suke fahimtar da al'ummar ƙasa cewa fa ana wadaka da dukiyarsu ba. Wanda bayan sun kafa wannan kungiyar tasu, wannan jam'iyyar tasu, a ranar 14 ga watan Afrilu na 2023, sai zamana an damke shi Faye a matsayin wanda yake kalubalantar gwamnati, kuma ana masa zargin cewa yana yada labaru waɗanda suke ba su ne ba, wanda kuma kotu ta dakatar amma bai fasa ba, don haka sai aka kama shi. To amma kafin wannan lokaci, yana da kyau al'umma su sani cewa shi mutumin Sonko yayi takara a shekaru 4 da suka wuce, inda yazo na matsayi na uku a yawan kuriwu. To wannan karo ma kuma yayin kuro zai tsaya, to wannan gwamnati ta fahimci cewa zai tsaya sai ta masa kamu, wanda kuma ta same shi a cewarta da laifuffuka. Don haka wadannan laifuffukan sai suka sa aka hana shi takara.
To dakta, wannan dambarwar ta hana ita gwamnati damke faye kenan ko dai?
Ba ma bai hana shi ma faye din gwamnati ta damke shi ba, wanda kuma ta saka shi a kurkuku. Ita gwamnatin Macky Sall a watan Fabrairu na 2024 ta yi wani yunkuri na ganin cewa ta hana yin zabe. A sasashen ta shine ai babu yan takara. To wannan ya tunzura mutanen ƙasa, aka fito ana ta bore, aka nuna cewa ba a yarda da wannan ba. Wanda yake daga baya dole uwar naki ta sa shi wato shugaban ƙasa ya ayyana cewa za a yi zabe kuma zai sauka bayan wa'adinsa ya kare. To akan haka fa sai ya zamana an fito da doka wacce ta nuna shi Usman Sonko ba zai yi takara ba. To amma kafin wannan lokaci jami'arsa ta First Step ta hango wannan, don haka sai ta maye gurbinsa da faye, amma shi ma fayen yana gargame a lokacin, wanda yake kusan yanda alƙaluma suka nuna kwana 10 ne kacal kafin a yi zabe. Ita gwamnati ta sake shi faye, wanda kuma aka zo aka yi ta gwagwarmaya, kuma Allah ya bashi sa'a ya ci zabe.
To dakta, shi faye yaya bangaren iyayensa? Misali su ma iyayen sun taka wani rawan gani wa kasar Senegal?
To wani muhimmin abin da ya kamata al'umma su gane shine baban faye ma shi ma kusan tsoho ko za a ce da daddin dan gurguzu ne, wanda kuma wannan ma iya cewa shi ma gado yayi wajen babansa. Wato daga kakan faye zuwa babansa har zuwa kan faye, mutane ne waɗanda an san su da jajircewa wajen ganin cewa sun tabbatar da cewa talaka ya sarara, an bawa talaka kuma hakkinsa. Akwai wani abin da ya faru da kakansa, saboda kakansa yayi yaki na daya, sannan kuma sai ya nuna cewa yana kwadayin a kawo makaranta wannan kauyen su din Diagano, Diagayo, sannan wannan bai yi wa mahukuntan Faransa dadi ba, wanda a sanadiyan wannan ma kakan ma ya gamu da artabu tsakanin sa da hukumomin Faransa. To shi wannan abun kenan da ya faru.
To lalle dakta faye ya gaji wannan gwagwarmaya kenan. To dakta, mu dawo kan maganar ci gaba da tarihin shi faye.
To faye ya samu galaba akan sauran abokanan takaransa, wanda kuma da ya ci zabe alhamdulillah ya sake dauko mai gidansa abokinsa a Usman Sonko ya bashi matsayin prime minister. A takaice dai shi faye shine mafi karancin shekaru a cikin waɗanda suka yi takara kuma aka zabe su a kasashen mu na nan Afrika. Yayi fice sosai wajen yaki da cin hanci da rashawa, saboda mutum ne wanda yake kyamatar wannan.
Dakta, shi faye kamar me da me suka ja masa farin jini haka?
Ma abubuwan da suka kara masa farin jini kadan daga cikin su sun hada da kokarin da ya nuna cewa fa yanda ake tatsar dukiyar Senegal ana bawa kamfanonin ketare ba zai aminta da wannan ba, wanda kuma bai dadin nan ba ma muna da labarin cewa ya furta cewa dole ne a kama tsohon shugaba Mal, saboda ana tuhumar sa da shi da wasu ministocinsa sun yi almunda hana.
Dakta, muna tabbatu bari mu leka ga bangaren iyali. Misali shi sabon shugaban kasan nan na Senegal wato faye, ya bangaren iyali matansa nawa, kuma yana da yaya ko bai da shi? Idan ko yana da yaya, yayansa nawa?
Shi fa faye matansa biyu, uwar gidansa ana ce mata Mari Kone faye, sannan kuma amaryarsa ana cewa ana kiranta Afsa. Ita Mari Kone kusan muna iya cewa yar uwarsa ce, kuma sun sami haihuwa yaya har guda biyu, maza uku da ya mace, ba ma ita amarya Afsa wacce har yanzu dai Allah bai bata haihuwa ba.
Mu anan a Najeriya, idan mutum ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ko yake dafi da madafin iko kai har ma ma'aikatan gwamnati, akwai takarda da ake cikewa na gabatar da kaddarori. Su a can ma suna da wannan dokar? Idan kuma suna da wannan dokar, shi faye ya gabatarwa da al'umar kasar yawan kaddarorinsa da ya mallaka matsayinsa na mai yaki da cin hanci da rashawa?
To yayi namijin kokari, saboda a matsayinsa na wanda yake yaki da cin hanci da rashawa ya gabatar da ainihin mallakar sa gabaki ɗaya da yake da shi, kamar yanda tun lokacin da yake fafatukan neman zabe wanda ya bayyana wa al'ummar ƙasa cewa yana da gida ne kwaya ɗaya tak a Dakar, yana da kuma fili wanda bai gina ba a nan kuma wajen Dakar din da kuma ƙauyen su na Ndiyaganiyo din. To gaskiya faida Usman Sonko wanda ya zame masa prime minister aminan juna ne, dan har ma ta kai ga shi faida din yayi wa Usman Sonko takwara, ɗansa ɗaya namiji sunansa Usman ya masa takwara kenan. Mutum ne wanda yake bayan kasancewarsa musulmi yana da ƴar uwarsa kwaya ɗaya, sannan kuma gaskiya ya fi jin daɗin rayuwar ƙauye saboda kusan duk ƙarshen mako yakan je ƙauyen su. To mutum ne wanda yake ya shaku da talaka.
Yanzu shi sabon shugaban ƙasar Senegal, menene shirye-shiryensa da yayi domin ganin talaka da ya shaku da shi sun rungumi Roman Demokratiya, sun kuma tafi tare, sun kuma tsire tare?
A cikin shirye-shiryensa yana da shirin cewa zai ba ma ɓangaren shari'a cin gashin kansu, sannan kuma har ila yau yana da niyyar canza takardar kuɗi ta Senegal, wato sefa ta Senegal, in yayi dace ya samo wato ayi dalilin da za a haifar da kuɗi na bai ɗaya na watakila ƙasashen su Senegal ɗin da makamantansu renon Faransa. In kuma hakan ya gagara, yana da niyyar cewa dai zai yi kuɗin ƙasarsa wanda yake zai fatali kamar yadda wasu ƙasashe suka yi, zai fatali da kuɗin Faransa. Kuma abin da ya shafi harkar mai da iskar gas ya ce dole ne a komo teburi a sake tsara sabon tsari a shiga yarjejeniya sabuwa fil wacce aka shiga a can baya ba, wacce take kusan tatsar dukiyar Senegal a sabanin ƴan ƙasa su mora.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Baƙikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da injiniyanmu da producermu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasu. Stop.